بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم أسأل البركة متناولنا جريمة البركة نازم والدورة نامنا barka da wannan yammaci na ranar Laraba. Mun shiga daren Alhamis, ko daren Juma'a ne? Ranar Alhamis mun shiga daren Juma'a. Shine daren 26 ga watan Dhulhijja, shekarar Hijira 1447, wanda ya dace da lissafin 11 ga watan Yuni 2026. Allah madaukakin sarki ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka a cikin garin Zangon Daura a jihar Katsina, Najeriya, don yi wa junanmu nasiha da tattaunawa a kan wata matsala da shafi addininmu da rayuwarmu. Matashiyar wata tattaunawa kamar yadda aka ambata ita ce ɓatancin aƙidun Shi'a, ko kuma wato wasu daga cikin munanan aƙidun Shi'a, da bayani a kan yadda za a wato yaƙe su, yadda za a yi maganin waɗannan ɓarnatattu. Yana daga cikin mafi girman hanyoyi da Allah Maɗaukakin Sarki ya tsara a sunnar addinin Musulunci wajen tsare addinin, shi ne ma'rifatul haqqi bi dalilihi wa ma'rifatul batil litahdhir minhu. Ana so mu san gaskiya da dalilanta, don mu iya kare ta da dalilanta. Musan aqidar Musulunci mai kyau, musan rukunnan imani, musan sauran abubuwan da suke da alaka da addinin Musulunci, wanda sanadiyar haka za mu iya bashi kariya ta ilimi. Sannan musan abubuwan da suke munana na ɓata da aqidu marasa kyau, don mu iya tunkure su. Alimtu sharra la lisharri la likulli tawqihi. Saboda haka wannan yasa ya zama daga cikin abin da malamanmu na Musulunci suka ba da muhimmanci, akwai karantar da mu game da aqidu na ɓata waɗanda suka yaɗu a cikin farfajiyar al'ummar musulmai tun daga zamana masu yawa da suka shuɗe. Daga cikin waɗannan aqidu akwai aqidu irin Shi'a ɗin, irin Khawarija, irin Mu'tazila da makamantansu. To, muhallin tattaunawarmu a yau shi ne abin da ya shafi su Shi'a kawai, wanda suna daga cikin mafiya shaharar ƙungiyoyi na aqidu munana da ke danganta kansu zuwa ga addinin Musulunci. A cikin Shi'a tana da kashe-kashe da yawa. Mafi shahara wadda ta yaɗu a nan yankunanmu ita ce الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. سورة كرامة تقيتوني أكن تكوي لما إتتي كما مألم تقصى أقوي وسلو أين أكيد الشيعة دبا ودبا ودبا إلي إسماعيلية دبا كما ترسو أما دام تقيتو أكن أبن ديشا في الشيعة الإمامية ولن بسكي قدر تتيوى أقوي وسلو لمامي قداو ومشابيو ma'asumai waɗanda su kaɗai ne suka cancanta su yi shugabanci. Wannan aqida ta Shi'a ta daɗe, kuma ta samu taɓawur, ta samu development iri daban-daban, har ta zama wata munazzama aqidiyya mustaqilla, wani tsari, wani cult, wata ƙungiya ta aqida wadda take ta bambanta, ta yi imtiyazi da sauran musulmai a abubuwa da yawa, musamman game da ƙudurinsu a kan shugabanci, a kan isma, da kuma masadiru talaki inda suke karban addininsu. To, za mu takaitu akan wasu gaɓoɓi a cikin lokaci ƙanƙani insha Allah, ba tare da tsawaitawa ba, duba da zuwa da dare, da kuma akwai malamai da za su tuba darajar bakinsu insha Allah. Farko, idan aka ce a Shi'a harshen Larabci, yana duba da ma'anar ko dai al-Ansar ko al-Atba ko al-Jama'a, tawaga ko magoya baya ko wasu masu bin wani mutum. Da Allah yake cewa wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha, Allah yake fa wajada fiha rajulain yaqtatilan hadha min shi'ati wa hadha min adui. Da Musa ya shiga gari ya tarar da wasu suna fada su biyu, daya min shi'ati ay min atba'i ko min ansari ko min jama'ati. Haka Allah yake wa inna min shi'atihi la ibrahim ay min atba'i. Saboda asal lafazin Shi'a ana nufin magoya bayan wani ko ƴan ƙungiyar wani. Da haka a da ake cewa Shi'atu Ali wa Shi'atu Muawiya, lokacin da ake wannan rigingimu, magoya bayan Muawiya, magoya bayan Ali radiyallahu anhu. Daga baya sai aka takaitu aka ce Shi'a, to ya fi shahara a laƙaba shi zuwa ga magoya bayan Sayyidina Ali. Daga cikinsu ne aka samu Imamiyya, waɗanda aka fi sanin su a ilmance da Ar-Rawafid, wato waɗanda suke kore shugabancin a sauran halifofi shiryayyu su Abubakar da Umar da Usman da makamantansu. Allah ya ƙara musu yarda. A istilahin malaman aƙida, idan aka ce Ash-Shi'a ko Ar-Rawafid, abinda ake nufi shine man ya'taqidu ahqiyata Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu bil khilafa ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanda suka kudirce suka dauka abin a matsayin addini cewa wanda ya dace ya zama shugaba bayan sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shine sayyidina Ali, wanda da yake shugabanci gabanin shi to dan fashin mulki ne, yayi kwace ne, yayi taka haye ne. Duk mutumin da ya ɗauki wannan shine ƙudurarsa, shine addininsa, wannan shine tushen aƙidar Shi'a Rawafi. In ka kalla za ka ga ashe wato asali an kafa ta ne a matsayin ƙungiya ko ra'ayi ko jam'iyyar siyasa. Wannan shine asalin abin da ya kawo a wannan tafiya. To daga nan ne kuma ana tafiya yau da gobe aka yi ta ƙara manufofi da aƙidu da manifest iri daban-daban har ta kai ga yadda gaganta a yanzu. Daga cikin abin da suka ƙara kamar yadda muka ambata shi ne, suka ce bayan Sayyidina Ali wanda ya kamata su yi halifanci, wasu mutane ne cikin ‘ya’yanshi da jikokinsa da zuriyarsa suka lissafa waɗanda suka zaɓa a ra'ayin kansu mutum 12, tun da kashi Sayyidina Ali da Hassan da Husaini da sauransu har zuwa kan Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, wanda shi ne na ƙarshe a cikin lissafinsu, kuma shi suke ce ma Mahdi, wanda suka ce ya ɓuya daga baya zai fito. Allah ya tsare. Kar mu tafi da nisa, muna so ne kawai mu yi ardi, wato mu bujiro da muhimman aƙidunsu waɗanda za mu ga nuninsu idan mun kalle su a midanin shari'a, wanda kuma wajibi ne a matsayinmu na al'ummar musulmi mu tashi mu ga cewa mun wayar da kan junanmu don fahimtar munin da yake ciki, kuma mun karantar da ilimi na aƙida ingantacciya don ta zama katanga daga yaɗuwar irin wannan barna. Daga cikin aƙidarsu shi ne matsala ɗin nan ta imama, matsalar shugabanci sun maida ta asali a cikin addininsu, yayin da a gun malaman musulunci kuma matsalar imama tana cikin matsaloli ne na wato as-siyasatu shar'iyya, fiqhu na shugabanci na musulunci, wanda yana da fanninsa, yana da rubuce-rubucen da aka yi a kansa, yana da malamai waɗanda suke ahlul ikhtisas a cikin wannan fanni, irin su Mawardi, irin ire-iren su da suke rubuce-rubuce gashi nan kala daban-daban, al-ahkamus sultaniya, Ibn al-Qayyim yana da shi, Ibn Taymiyyah yana da shi, siyasatu shar'iyya da sauransu. Malamai tun da can da nan baya duk suna maganganu akan tsare-tsaren shugabanci
haƙoƙin shugaba abin da ke kansa na mas'uliya yaya ya kamata a zaɓi shugabanni su waye ahlul halli wal aqd ashura da sauransu wannan wani babi ne mai zaman kansa a cikin fiqhul musulunci to amma su sai suka mai da shi ƙudiri wanda akan shi suke yin addini akan shi suke rabuwa da kowa ko su haɗu da shi sannan a suka ce kuma su suna ganin a aqidar su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyana waye shugaba a bayan sa kuma su sun san waye ayyana sayyidina Ali dan haka sahabbai sun yi aiki da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyana alhalin kuma malamai na ahlus sunna tun daga kan sahabbai da tabi'ai da na bayan su fahimta su shine babu wani nassi karara da ya ayyana wani a matsayin khalifa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inma su sahabbai su suka yi ijtihadi suka tsayar da ijma'i akan tabbatar da sayyidina Abubakar a matsayin khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama hadisin da suke kafa hujja da shi hadisin man kuntu maulahu fa aliyyun maulahu na kissar Badr Khul ma'anar sa bata bayuwa zuwa ga maula da sunan shugaba maula anan da sunan masoyi ne idan ka kalli kissar abin da ya faru na rigima ta shiga tsakanin sayyidina Ali da Abdullahi dan Buraida a takaice in ka kalla kamar yadda Ahmad Hanbali yake cewa wa akwai ƴan Shi'a suna cin zarafin sahabbai wajen nuna cewa su sahabbai gaba ɗaya ba su fahimci ma'anar wannan hadisin ba sai su ne daga can baya suka fahimci hadisin kamar ko dai a ce sahabbai ba su fahimta ba ko kuma sun fahimta sun yi kunnan uwar sheku sun yi aiki da hadisin wanda duka waɗannan tuhuma ce mummuna ga nagartar ilimin sahabbai da kuma nagartar biyayya su ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam sannan su abun ƴan Shi'a game da wannan matsala ta imama shine halifanci ko shugabanci ba shura bane ba wai wasu mutane ne cikin ahlul halli wal aqd za su tsaya su zaɓo wanda zai yi shugaba ba wai za a ba da dama ne wato mutane su ayyana waye shugabansu ba a'a su abunsu shugabanci wahayi ne kawai Allah ya riga ya ce wani da wani da wani kuma duk wanda ya zama shugaba shine zai yi zai ba da labarin shi ma ya ce Allah ya gaya mai ko kuma yayi ijtihadinsa kuma ijtihadinsa baya kuskure akwai ismatul a'imma a cikin abin nan a cikin lissafinsu sannan shugabanci a wurinsu ya keɓanci jinin sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu duk wanda baya cikin jinin sayyidina Ali ibn Abi Talib ko yayi shugabanci ko shugabancin shi bai yi ba yayin da shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa al-khilafatu min ba al-khilafatu fi quraish halifanci a cikin quraishawa ne kuma wannan ma ya shafa al-imam al-uzma ne ta duniyar musulunci kamar yadda malaman da suka tattauna akan hadisin suke magana ko a wajen ahlus sunna dai kamar yadda muka ambata matsalar shugabanci tana cikin fiqh ne na siyasar shar'iyya ba ta cikin usulul iman da su suka saka shi sannan kuma babu nassi sharhi akan tabbatar da shugabancin wani mutum sai dai irhasat da wasu isharat da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar yadda Ibn al-Izzi ya yi bayanin haka a cikin sharhin salatul tahawiyya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi isharori zuwa ga sayyidina Abubakar radiyallahu anhu daga baya kuma sahabbai suka yi ijma'i akan tabbatar da shi sannan daga cikin aqidunsu akwai da'awar isma ga waɗannan a'imma ɗin da suka zaba cewa waɗannan mutanen tsarkakakku ne ba sa kuskure ba sa zunubi ba sa rafkan ruwa har suka ba su ma muƙami fiye da na annabawa kamar yadda Khomeini yake faɗa a cikin al-hukumatul islamiyya cewa inna la'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal lalle shugabanninsu waɗannan limamai wai suna da wani matsayi wanda wannan matsayin mala'ika na kusa da Allah kamar Jibril ko Mika'il ko Asrafil alaihi wassalam ba sa kaiwa wannan matsayi haka nan kuma wani annabi da aka aiko kamar Musa ko Isa ko Nuhu ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ko Ibrahim ko makamantan su duk ba za su kai wannan matsayi na limaman su ba. Allah ka tsare mu daga mata. Babu shakka waɗannan karkatattun maganganu ne, karkatattun aƙidoji ne na bata. Daga cikin manyan munanan aƙidunsu akwai sukar mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mafi yawan sahabbai a ƴan Shi'a suna ƙyamarsu, suna cin mutuncinsu, suna aibata su, suna musu sharri da ƙage. In ka kalla ma za ka ga cewa kwata-kwata dududu sahabban da ƴan Shi'a suke ganin mutuncinsu ba su ba ƙirga da ƴan yatsu ba. ƴan kaɗan ne a cikin ɗaruruwa ko dubban sahabbai. Su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu aqida mutaali suna mutane ne masu nagarta waɗanda Allah ya shaida a kansu, amma ba ma'asumai ne wanda ba sa iya yin kuskure ba. Allah madaukakin sarki ya shaida a kansu da yawa. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal a littafin shi mai suna Fadailus Sahaba ya kawo sama da ayoyi 100 wanda suke tabbatar da falalan sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama, banda sahabbai birjik da Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci darajarsu ko ya ambaci irin falalar da Allah ya musu da gafara da abuwar da Allah ya musu. Allah yana cewa misali والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يتي وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. الله يتي ذلك الفوز العظيم وأن سكي غغا وسكي رجرجي cikin mutanen Makka da Madina suka shiga musulunci da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa. Allah ya ce Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi. Allah ya ce kuma ya tanadar musu aljanna wanda ƙarƙashinta ƙorama na gudana. Allah ya ce za su dawwama a ciki har abada. Allah ya ce wannan rabu ne da soka. Wannan aya kai ta kai kulasar abinda Allah ya hukunci a kansu na yarda da su da yabawa aikinsu da kuma alƙawarin aljanna da ya musu. Kaga ya kamata a ce waɗannan mutane su fi ƙarfin cin mutunci da zaki a idan duk wani wanda yake mutunta Alƙur'ani. Amma ƴan Shi'a ba su yarda da duk waɗannan maganganun ba, sun yi watsi da su, sun ci gaba da sukar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman fitattun sahabbai irin Abu Bakr, irin Umar, irin Usman, irin Sayyidatuna Aisha, Sayyidatuna Hafsa, irin Muawiya, irin Ibnu Umar da ire-irensu. Allah ya ƙara musu yarda gaba ɗaya. Irin su Abu Huraira, duk wani sahabi da kasar ana kira ana ambatan shi ana yaba mai ana cewa Allah ya ƙara masa yarda, su la'anta shi suke suna kwashe mishi albarka. Wannan yana daga cikin munanan aƙidunsu. A musulunci tsinuwa da ashariya abin hani ne ga magagarin mutane ma, akan gamagarin mutane ma. Ballantana mutane masu falala, ballantana mutane masu ilimi, ballantana mutane da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka kuma taimaka masa wajen yada addini. Bayan rasuwarsa suka ci gaba da yada addini nan har mu yanzu muka samu. Wannan kuma ba a cewa ba su da kurakurai. Mas'alolin da suka faru tsakankaninsu a aqidar mutaali sunna boye su ake ba a yada barnarsu. Saboda ko dai ya zama na ɗayan uku, ko dai abinda ake yadawa ƙarya ce kawai aka kira, ko kuma ya zama asalin abin yana da asali amma an faɗaɗa zancen an ƙara mishi gishiri, ko kuma ya zama da gaske ne abu kaza ya faru na ɗan adalci amma suna da uzurorin sace a cikinsu. Wato masu ijtihadi ne tsakanin mustahidun musib ko mustahidun muhtai, wanda ijtihadi ya dace yana da daɗi, ko ne ijtihadi ya kuskure yana da daɗi. Allah ya fara musu yarda gaba ɗayan su. Sannan wato suna kuma sukan mutuncin uwayen mumiyai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato bayan sun soki sahabbai gaba ɗaya, sukan zo kuma su soki uwayen mumiyai, su Aisha da su Hafsa da sauransu, musamman dai waɗannan guda biyu. ƴan Shi'a a aqidarsu suna ci gaba da ƙudurta cewa Sayyida Aisha radiyallahu anha a wurinsu abin tuhuma ce daga abin da Allah ya wanke ta. Mun sani cewa munafikai a zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kokarin su shafa wa Aisha kashin kaji wanda suka so ya shafi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yin kirkiran ƙarya da ƙazafin da suka yi mata na alfasha wanda Allah ya wanke ta tas irin wanke wanda Allah bai taba yi ma wata mace ba in banda nana Maryamu alaihi salam a cikin suratul nur kamar da aka sani tun daga fadar Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un iski usbatul minkum wannan wanke ta da Allah yayi ya ba ta darajar siddiqa ya ba ta daraja irin nana Maryam ya ba su matsayin cewa kamar yadda malami suke fada duk wanda yanzu ya tume su da wannan tuhumar da Allah ya wanke su yanzu da Allah yake saboda ka hukuncin shi hukuncin rajabi wato ba hukuncin gama garin kazafi bane da za a yi mutumin da ya yi wata mata kazafi duk da haka ƴan shi'a a cikin gafansu suna ci gaba da tuhumar sayyida Aisha radiyallahu anha da wannan mummunan zance Allah ka tsare aga wannan wato a karan daya ne ga ayoyin alqur'ani da girma da rashin girmama zancen Allah mai kuke saki a idan kawo ƴan shi'a zantuttuka da ayoyi da suke tabbatar da nagartar sahabbai da alkhairinsu sai su wata waskiya sai su ce wai ai sahabban sun canza ne a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna da wata aqida da suke cimata aqidatul bada'i cewa Allah yana canza zance bayan ya gano abinda da bai gano shi ta'ala Allahu amma yakunu ulul karim a wurin su da wannan aqida Allah yayi kama da irin tabi'ar dan adam kai hukunci ko kai wani qarar daga baya ka gane ba daidai bane sai ka fasa da kana son wani kuna hunda yanzu kun daina hunda da kana tare da suwa da kuna siyasa tare yanzu kai di camping ka bar jafiya su ka sake di camping ka koma wata wannan irin tsilla-tsilla tana faruwa ga dan adam ne saboda bai san gobe ba to Allah kuwa ya san gobe shi ya da cigo ba da ka ya san duk abin da zai faru da wanda ma ba zai faru ba inda zai faru yayi kamata ya faru da ka Allah baya da wannan usuli na ilimi irin na dan adam amma ɗan shi'a saboda su kare mummuna aqida su suna dangantawa Allah madaukakin sarki irin wannan mummunan magana a daga cikin aqidun ɗan shi'a wanda suke munana akwai masdarul talaqqi wato inda suke karɓo addinin su ya bambanta da inda musulmai ke karɓo addinin su a musulunci ana karɓan shari'a ne ana ɗauko ta daga mabuɗa ta alqur'ani mai girma nasushin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu da ijma'in malaman musulunci da kuma kiyasi ingantacci waɗannan guda huɗu shake ce ma masadir talaqqi almuttafaqi alayhi wato manazarta inda yake ɗauko bayanai wanda duk malamai suka haɗu a kai akwai sauran waɗanda ake da sabani akan ijtimadi akan su ko rashin ijtimadi akan su kamar su ne shi'a ba wannan ne madogarar su shine zantukan waɗanda suka rada da sunan limamai sai ne kaza ana cewa qala abu abdullahi an abi abdullahi ruwaya an abi abdullah wannan shine madogarar su a zantukan limaman su din a wannan zamanin kuma kaza an ce wane kaza ayatul lahi ko wane kaza kaza ya faɗa zantuka ne kawai na mutane a daga nan suke ciro addinin su har ma suna tujiya da cewa idan suka ji wata magana ta wani malamin su da ta dace da son zuciyar su sai kawai su rakka ba mata isnadi sai su ce ai hadisi ne ba kawai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ne su kira hadisin ƙarya wannan yana da yawa a cikin su rakka ba isnadoji da danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda bai faɗa ba abinda bai jobe bai ba dan kawai su kare ra'ayoyin su da ra'ayoyin malamin su wannan ma aqida ce cikin aqidun su da suke kafa addinin su shine cewa masalar talaqqi a wurin su shine maganganun limaman su da abinda suka gani kawai suka kudurce ko suka ruwaito daga waɗannan limamai nasu har ila daga cikin aqidun da ƴan shi'a suke da su munana akwai aqida su game da almahdi a musulunci abinda aka sani game da almahdi almuntazir shi ne labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa a ƙarshen zamani Allah madaukakin sarki ne ga shi wani mutum cikin zuriyarsa mai suna irin sunansa zai zama Muhammad ko Ahmad wanda kuma zai tashi ya taya Annabi Isa alaihi salam bayan saukowarsa a ƙarshen duniya za su haɗu su ci gaba da da'awa tare kuma har su yaƙi dutsen a tare har su ci gaba da ayyuka na addini a wannan lokaci wannan shi ne mahadi da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labari a cikin adabiyyar na hadisi amma su a wurinsu wancan mutumin mai suna Muhammad ibn al-Hasan al-Askari wanda an haife shi yaro karami dani ga wani cikin imaman nasu da wata baiwarsa sadaka ta haifa mishi amma daga baya aka ce ana jin tsoron cewa za a kashe shi da haka aka dauke shi aka sanya shi a cikin wani wata maboya abinda suke cewa al-ghaibuba as-sughra buya kankanuwa daga baya kuma aka neme shi aka rasa ai da suke bada labarin ita ce al-ghaibuba al-kubra ce suka kudurci cewa ai daga baya zai fito ne a ƙarshen duniya kamar yadda mawaƙin su al-kumayyid kenan ko wani sai yake cewa ala innal a'immata min quraish wulatul haqqi arba'atun sawab aliyun wa thalathatu min bani hum al-asbatu laysa lahum khafaq quraish bihim khafaq fasibtun sibtu imanin wa barrin wa sibtun ghayyabatul karbara wa sibtun la tarahu al-ayn hatta tasiru jayshu yasiru al-jayshu taqdumu falliwa yace ai su a gurin sarakuna sanannun shugabanni guda ba ne kawai bayan sai na Ali radiyallahu anhu sai al-Hasan dan Ali radiyallahu anhu ma shine fasibtun sibtu imanin wa barra sai kuma wasibtun da kuma wani jika wanda ghayyabatul karbala wanda aka kashi shahidin karbala shine Husayn ibn Ali radiyallahu anhu wa annabi sai kuma yace wasibtun la tarahu na ayu da kuma wani jika wanda ido ba zai ganshi ba hatta taqumul khayru hace dawakai sun zama cikin rinjina taqdimu halliwa da tuta ta jihadin shi'a wai shine yana nan tagayyaba la yura anhum zamana biradwa indahu aslun wa ba yana nan wai ya kuya tsawon zamani a cikin wani dutse yana nan yana shan zuma da ruwa mai sanyi kaga wannan tatsuniya jariri a ce an aje shi a cikin wani kogon dutse kuma yana nan har tsawon yau biyar shekara ta tun wani da shekara ta 126 ko rabu makaranta yau kamar shekara 1200 wai yana nan a cikin wani dutse yana tsaye inda huwa aslun wa ma ga zuma nan ga ruwa yana sha wataƙila ne ya girma kenan ya zama babban mutum yana jiran san da zai fito ya zo ya shiga ya zama shugaban rundina da zai yaƙi duk mutanen da su yi da shugabancin ahlul bayt wannan shine mahadin ɗan shi'a wanda ya fi kama da tatsuniya in ka ji labaran za ka ji cewa ba su da bambanci da labaran da na yanzu tabbas a musulunci akwai mahdi al-muntazar amma labarinsa da yanayinsa ya bambanta da abin da shi'a suke fara a cikin adabiyyar su Allah ka shirye ta da sannan akwai at-taqiyya at-taqiyya ita ce wato boye mutum ya boye ra'ayinsa ko aqidarsa dan ya sammatsi mutane za ka iya rayuwa da mutumin da yake shi'a yake wannan aƙida tsawon lokaci shekara da shekaru ba za ka san addinin shi ba wani ma har ya lallaɓe ku ba shi ya ko ku ba shi gida haya ko ku sa shi a cikin kwamitin wa'azi ba ku sani ba ko ku sa shi a cikin kwamitin marayu ya zama yana gaba-gaba a harkar addini amma kuma dan shi'a ne aikin shi shine jin asirinku da na dab bayanai yana kaiwa can cikin ƴan uwan shi. Kaga wannan ne suna wannan munafurci. wannan munafurci ne literally to ne yana cikin aqidar su cewa duk inda kaje idan kaga babu ƴan uwa kawai sai kiran kansu shi to kawai sai ka narki ka biye mutane ai tayin abinda za a yi tare da kai a zahiri amma a koye kana nan da aqidarka kuma kana ta makarƙashiya wa aqidar gaskiya wannan tana daga cikin aqidunsu da suke amfani da ita a cikin mutane za ka ga a ma'aikatu a wuraren aiki a makarantu a cikin tarayya al'umma ko a unguwanni akwai mutane da ake zargi da irin waɗannan ra'ayoyin amma ba za su taɓa bayyana ba da su da a dinga yin komai da sauran musulmi amma suna nan a ƙarƙashin ƙasa suna yaɗa waɗannan munanan abu har ila yau daga cikin al'adunsu munana akwai da'awar cewa an canza alƙur'ani iddi'a tahrif alƙur'an a wurin shi'a wannan ƙur'anin da ke hannun Musa da Usman to wannan ƙur'ani ne wanda suka ce ba su yarda da shi ba an rage an canza an ciccire wasu abubuwa waɗanda a wurinsu wai za su yi favor ɗinsu suna ma da wani ƙwari da suke ci mushi Mus'ab Fatima wanda ba a san daga yana suka samu shi ba ba sa yarda ma a gan shi sai khasul khawas saboda haka ba su yarda da wannan ƙur'anin nan ba da haka za ka ga daga cikin abin da za ka gani a cikin ƴan shi'a ba su damu da ƙur'ani yadda mu musulmi muka damu da shi ba inda mu duk wanda ya taso yana musulmi zai ga cewa ya yi ƙoƙari ya koyi kata alƙur'ani ƴaƴan shi su koyi kata alƙur'ani su yi hadda ko ina ana karanta shi ana karantar da shi ana tafsirinsa za ka ga babu ruwansu da wannan ba ka jin an ce ga wani alaran ba ɗan shi'a ba ɗaya cikin abin da suka damu da shi a ce a cikinsa akwai matata alƙur'ani sai dai in tsautsayi ya kai wani ya yi haddan shi a can wata harka ya je Allah ya jarabce shi shiga cikin wannan aƙida amma a cikin aƙidar babu tsare-tsare na makarantu na da alƙur'ani babu damuwa da alƙur'ani saboda ba su yarda da wannan ƙur'ani ba za su damu da shi kai wannan mulaza din da kaga su za ka ba shi ne da musu kai ba ma ƙur'ani ba sallah ma fa dan shi a bai da yake ba domin shi abun sayin sallah a jami'i ba dole bane sai in mahadi ya dawo sallar yau da kullun da sallar juma'a duka ba dole bane sai an yi ta a jami'i har sai mahadi ya dawo dan haka in kaga yana yin sallah to sai dai saboda waccan taqiyya idan yana tare da sauran mutane an kira azhar kowa zai yi sallah shi ma sai ya tashi ya je ya yi dankar a gane shi dankar tuhuma ta hau kan shi ba wai dan ya kudurce a zuciya cewa wannan ibada ce da Allah ya wajabta ne shi abunsa wajabcinta bai da muhimmanci har sai in mahadi ya dawo ya tsira irin shugabancin da suke tunanin zai tsaya har ila daga cikin munanan aqidar shi'a akwai batun auren mutu'a kaga mas'alar auren mutu'a asali ita ma kamar mas'alar imama din can mas'ala ce a cikin fiqhin musulunci cewa da an taba halastawa kamar da wasu hadisi suka dora al-imamu da sai ya rutu hadisi misali wanda ibnu abbas suke tattaunawa shi da abu shi da urwa yana ce mishi kai ibnu abbas ba za ka ji tsoron Allah ka daina halasta wannan abu ba sai ga abubakar ta zai wuce ko salama ta bunal akwa wannan su sai yace zo salama da Allah yi ma yaran nan bayani menene a wurin mutuwa shi ne da gaske ne mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata tafiya cikin tafiye-tafiyen mun yi wata daya muna nesa da iyalanmu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halasta mana cewa mu yi auren mutuwa wannan hadisi ne tabbatacce akwai wasu riwayoyi a cikin sahih muslim amma idan ka hada adabiyyat din ka hada literature din ka shafi matsalar abinda zaka fitar shine cewa an taba halastawa daga baya aka haramta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi gaba ki da aka dena yace kuma duk wanda yake da wata mata ta auren mutu'a yanzu a karkashin sa fa yukhalli sabilaha bai sake ta sannan kuma ya mata kyauta in yana son auren ta aure yanzu ya koma ayi mashi aure ta aure sahihi bayan ta gama istibra da haka Nabi ya haramta gaba banda Ibnu Abbas ba samu wani cikin sahabbai da ya shahara da goyen bayan kawar mutuwa ba, sai da yake shi ma daga ƙarshe an roƙi cewa ya daina bada wannan fatawa. Har a zamanin sahabi Abdullahi ibn Zubair sai ne masa kashi ne cewa wallahi na ƙara jin labarin ka bada fatawa akan halaccin kawar mutuwa, sai na sa an faffasa maka jikinka da kulara. Yana dattijan malami kuma a rubuce. Kama su abinda suka ɗauka kawar mutuwa yana nan ana ci gaba da yin sa har yau, agunsa aure ne sahihi kamar kowane aure. Ya auren mutu'a yake, auren mutu'a shi ne wani aure da ya fi kama da wato yarjejeniya irin ta daduro da mai nemanta. Idan mutum ya tarar cewa a wancan zamanin da musulunci ba abin da yasa aka halarta mu kiyaye, mutum ne ya yi tafiya ya tafi wani gari ko wata ƙasa yana da buƙatar iyali da za ta yi masa hidima da sauransu, sai aka ba shi dama ya aure iya na wannan lokacin kafin ya dawo wurin iyalansa. A kun ga ba wai aure da mazauna gida ba, kamar su aurensu yadda yake shi ne idan mutum kawai ya gama ce yana so, ita ma kuma tana son sa, shi kenan da shi da ita sai su yarjejeniya. Wance e ina so mai auren mutuwa, to na yadda na kwana nawa ko wata nawa ko sati nawa za su ayyana iya kwanakin da za su, to sadaki kaza duk dare ɗaya za ka biya kaza, ka ga fi kama da wajo kuwa ko shi kenan sai biya ta kuɗinta ko salafan ko kuma dai shi kenan sai su tare a wansu su ci gaba da mu'amala kamar mata da miji ba tare da izinin waliye ba, ba ruwansu da wanki wanda bai iri fanki wanda bai iri a tsari da ba ruwansu da wani. Sun ce wancan aure ne wanda yake na yau da kullum shi ne ake neman izinin waliye, shi kenan sai su tare da ita ran da kuma mudda ta ƙare shi kenan aure ya mutu. Wannan auren har yanzu ɗaya shi a suna yi tun ma suna ɓoyewa suna jin nauyin abin yanzu ba ma sa ɓoyewa. Yanzu da yawa za ka ga suna ikirari cewa su suna yin auren mutuwa kuma daidai ne, ba sa jin nauyi ko kunyar faransa. Wanda ya taimaka wajen yaɗuwar ɓarna mai yawa a tsakankanin mabiya wannan tafarki, ya taimaka sosai wajen yaɗuwar ɓarna mai yawa a tsakankanin su. Allah ta kare. ‘Yan uwa masu albarka, waɗannan suna daga cikin mujmal na muhimman ko abrazu a ka'idar shi al-imamiyya al-ithna ashariyya, waɗanda zan iya tunawa a cikin wannan gurgujen. To idan muka ɗauki gaba ta gaba shi ne ya aka yi shi'a ta zo Najeriya, wannan ƙasar tamu ta Najeriya kamar yadda mai gabatarwa ya ambata ya san Zariya, ya san alaƙar Zariya da shi'a da kuma kasancewarta kamar da ita ce haƙƙata shi'a. Yadda yake alhamdulillah mu mutanen Zariya tabbas shugaban ‘yan shi'a a Zariya yake a dacan, amma Allah ya taimake mu ba ta yaɗu a Zariya yadda ta yaɗu a wasu wurare ba. Daga cikin abin da ya taimaka mana ba ta yaɗu ba za mu faɗa a gaba amma bari mu faɗa cikin su, shi ne tasirin ilimin addini a Zariya. Duk inda ake da tradition al'adar yawan karatu na addini to yana da wahala shi'a ta samu gindin zama, domin shi'a tana daga cikin aƙidun da suna samun gindin zama ne a inda jahilci ya yawa. To Allah ya taimake mu a Zariya, muna da tradition na makarantu na zauri na fiqhu, malaman zauri suna da yawa da kuma malamai masu da'awa da suka taso daga baya irin su Malam Albani namu Allah ya gafarta masa, irin su Sheikh Ahmadu Kawu Allah ya gafarta masa, da sauran malaman mu na sunna da suke da yawa da yawa a Zariya ba sun ta ambatar su, sun taimaka sosai wajen daɗe kaifin yaɗuwarta. Haka Allah ya mana wannan tagomashin a Zariya game da shi'a, game da Boko Haram, game da ƙala ƙatu, duk waɗannan ma'ana ake gan wala galibi sai dai mu dinga jin labarin su. Za ka zo ka yawo anguwa-anguwa a ce ka nuna wani mai wannan aƙida, sai dai a baka labari. Muna godiya ga Allah da wannan ni'imar da ya mana, ba wai babu su bane amma ‘yan kaɗan ne. Galibi kamar yadda Malam ya ambata, idan za a yi muzahara to daga garuruwa suke zuwa su cika garuruwa, hatta waɗannan rigingimu da aka yi ake ta kashe su za ka galibin da aka kashe su baki ne in ma ƴan gari ne ki za ka ga wato percentage da ya kankani ko kuma wasu waɗanda ma hala ba sa cikin tawaggar tsautsayi ya faɗa musu. Almuhim abin da ya kawo shi a Najeriya wani tarihi ne mai tsayi na takaita mana shi 1979 lokacin da aka yi revolution na Iraq aka kafa gwamnatin da ake kira da suna gwamnatin mulkin musulunci ta Iran wannan da take mallakar Iran a yanzu. To a lokacin duniyar musulunci ta taya wannan ƙasa murna cewa sun kori ɗan burguzu, sun kori ɗan jari hujja, sun kafa shari'a islamiyya, sun kafa musulunci, ana ta murna. Kuma nan Najeriya ba mu a baya ba. Akwai ƙungiyar ɗalibai musulmai MSS wadda ƙungiya ce mai ƙarfi, ƙungiya ce ta matasa masu hamasar san addini da kishinsa waɗanda suke gwagwarmaya, waɗanda suke yin activities daban-daban. Wani lokaci sukan tada ƙayar baya idan sun ga za a yi wani abu da ya saɓa wa kishin addininsu ko kuma addini. Allah ya saka musu alkhairi, Allah kuma ya gafarta musu kurakuransu da mu da su gaba ɗaya. A ƙarƙashin platform na wannan ƙungiya aka yi tunanin za a naɗa delegation su tafi ƙasar Iran su je su taya Iraniyawa farin ciki murnar kafa gwamnatin da aka ce ta musulunci. To anan ne aka zaɓi wasu daga cikin shugabanni na ƙungiyar a lokacin shi wancan da ake ce ma Ibrahim Yakubu Bazazage yana cikin waɗanda suka tafi wannan tawaga kuma shi ne shugaban tawaga. Da ya je ba shi kaɗai ba da wasu sauran 'yan tawagar su a can su da anan sun tafi da cewa ku taimaka mana ku buga mana littafan su ɗan godiyo mu yaɗa su wataƙila littafan na sun yaɗu su taimaka mana wajen dawo da daular musulunci da daular Usmaniya. Su suka ce musu a uwa za mu buga mu littafan ɗan godiyo ba amma muna da lamar littafan da za mu ba ku ku dinga karantawa ku dinga yaɗa su kuma za mu taimaka muku da taimako na kuɗi da na kayan aiki da sauran strategy don kuma ku samu irin wato horon da muka samu wataƙila ku ci nasara ku kafa gwamnatin musulunci. Da haka abin ya fara ba shi a aka nuna musu rana ɗaya ba, a taimako ne da alaƙa da tabadul na abin nan na ara da sauransu. A hankali suka dinga lallashinsu suna cusa musu. Yadda Allah ya taimaki wasu a cikinsu wanda suke da background addinin musulunci kafin a yi nisa sai suka gane cewa akwai shi a ciki. Malamin Mala Albanidari Allah ya gafarta ne ya sha babu labarin cewa lokacin suna zuwa IBC wato Islamic Vocation Course da ake zuwa na MSS duk ƙarshen shekara kafin a yi nisa tunda su sun yi karatu suna kuma ɗalibtar ilimi tun a lokacin suka fara gane cewa a cikin abubuwan da ake kawowa na ra'ayoyi akwai wari sun fara shinshinan warin Shi'a tun farko. Saboda suka fara janye jikinsu daga wannan tarurruka da ake da dama daga cikin malamai a wancan zamani wanda Allah ya taimaka suna da ido a kan addini suke sun fara gayewa. Kafin Ankara Malam Ibrahim Nazariya ya fara faya da abubuwa iri mata ya fara yi yana maganganu yana bugar zara yana sukan sahabbai yana nuna suwa na ba su kyauta ba ko suwa na ba haka ya kamata ba har a kai lokacin da fa abu ya fara bayyana. Kuma a lokacin wato ya riga ya yi ƙarfi a cikin mabiya ana ganin shi wani gwarzo ana ganin shi wani mutum ɗan kishin addini mai ƙoƙarin kawo sauyi. Ya fara ƙirƙirar muzahara ranar Ƙudus, ranar tunawa da wani, ranar kaza ya fara ƙirƙirar wato ɗan gani kashe ne waɗannan aka ji labarin ga wani hakimi ko wani dagaci ko wani jauro yayi wani abu da ake makallar zalunci za a tafi a je a cika garin a mai rashin kunya an je kudan an je hunkuyi an je gari kaza an je gari kaza da an yi wannan abubuwa a ce an kwace wa marayu gona ko an kwace wa wani masallaci za su je su yi ta da ɗaya baya dole su a yi abin da suke so. To ka san kuma ɗan adam yana son irin waɗannan ɗan adam bai so a zauna shiru a ɗabi'arsa da haka irin wannan abin yana jan hankali musamman matasa. To by the time aka fara gane cewa akwai element da shi izim a ciki wasu kuma sun riga sun narki suna ganin ko me yanzu da ke ce su yi su haka zo wannan tafiyar da aka mashi a kan a BUK all site masallacin wiki na all side wanda ya shiga gidan imamu wiki aka koye shi Malam Abbas Allah ya gafarta mishi har aka ce sai da ya sai a wurin shi kuma a lokaci akwai matasa wanda suka sun takkaro bishiyoyi cewa wallahi yau idan shi idan su sai sun kashe shi kawai ya cince su amma Malam Abbas suka ga cewa ba zai yi abari a yi tashin hankali ko har ya kai ga kisan kai ba su da tawari suka hana wannan abu daga baya dai abu ya zama dai a fili cewa shi'a ce ake ya kafa kungiya ta Islamic Movement ne yake cewa IMN wani wani suna ne ba zan iya tara shi kai ba su ne dai ƴan Muslim brothers da ake cewa su akwai wanda suka fandare mai sun shiga shi'ar amma sun fandare wa tafarkinsa suka fara su kungiyoyi su ar-rasulul a'zam su wane ne saboda suna tuhuma shi akan cewa ba zai yiwu a ce jahili da bai iya karanta laranci mara wasari kuma shi ne shugabansu suka kyanta da shi irin su Sale Zaria su wane ne ga suna duk suka fandare daga wannan tafiya sai ta zama dai kungiyar shi'a babba ita ce tashi ko kuma su kungiyoyi waɗanda ba waɗannan ba ar-rasulul akram ko ar-rasulul a'zam ko Fatima Foundation ga sunan kala daban-daban to daga cikin abinda suka yi institutionalize a cikin da a wasu shine akwai tanzim wani abu mai kama da cultism wata kungiya ta asiri yin abubuwa a koye tsara muzaharori ta da ƙayar baya ta da rudani violence iddi'a'in shahada duk da suka je su yi rigimar su mu a Zaria tabbas mun ga wannan rigimar kala daban-daban galibin su muna yara aka yi su amma da wayenmu wannan da abin da aka yi 1990 mid and late 90s to da wayenmu mun sa abin da yi muna makarantar secondary mun sa abin da yi har zuwa lokacin da wane ya kama shi Abacha ya kama shi wane ya kama shi wane ya kama shi da ƙarshe zamanin wani gwamna cikin gwamnatin farko da ajin magafire ko ya dawo ta anguwa ya yi su a wannan anguwa ta gelle su a nan suka kafa wata sabuwar ƙasa a cikin ƙasa kamar yadda Rufa yake fara ko a wannan ƙasa ta su ta gelle su da ba sai suka takura kowa a rayuwar shi suna hana mutane fira cewa ga lokacin da za a shiga gida ko kofa gidanka ne ba ka saka zauna kai fira ba suna hana mutane shiga da fice a unguwar sun yi mata gate da komai akwai hurras masu gadi waɗanda suke zuwa daga gari suna yin munawaba na gadi gwamna a jihar Kaduna ya taɓa zuwa zai shiga a unguwar wallahi su gane shi kuma dole haka ya haƙura sai dai ya yi abin da suka ce ya aje motocinsa da entrance ɗinsa a waje ya tako da ƙasa ya shiga ta ajiya wannan kowa ya san wannan labarin a gari ba dai Allah ya aiko musu da fitilar da ta faru da su a December 2015 wato farkon mulkin Jalal Buhari Allah ya gafarta mai aka zo aka yi wani waƙi a ta Zaria wanda tsakanin dare da wuni aka yi musu abin da ba su taɓa tsammani Allah mu da kai sarki ya aiko da wannan fitina aka yi kashe kashe aka kashe mutane da yawa wanda kuma su ma su ne sanadin fitinar da suka hana shugaban sojojin Najeriya wucewa ya je inda ake wanta da sojoji su kuma sojojin suka yi musu suka nuna musu cewa sun fi su rashin tausayi wato sun gwada musu rashin imani fiye da laifin da suka yi Allah mu da kai sarki ya amfani da wannan ya kawo ƙarshen ayyukansu a Zaria bayan sun gina Husainiya sun gina wuri kaza sun yi kaza suna yin abubuwa sun takura ma rayuwar mutane a wannan lokaci Allah ya kawo ƙarshen wannan abubuwa to yanzu dai labarin da ake neman sa Zaria da fuskar cewa Zaria ce santar su shi ma ya koma santar Najeriya Abuja da shi yake ba da hukunce-hukuncen shi bayan zama da aka yi na shari'o'i da gidan yari da sauransu da asibiti zai kusa waɗanda da aka kaga wannan yana nuna mana aikata cewa a nan Najeriya kamar ƙasar Lebanon da sauran ƙasashe duka ba ka raba addinin shi'a da violence da ta da hankali tashin tashina rigingimu da saurin ayyanawa da cewa shahidi ko aya ka mutu ko sunan shahidi. To wannan yasa wato a jihar Kaduna mu inda muke haka classifying din kungiyarsa a matsayin cewa harabtacciyar kungiya ce, wato kungiya ce ta ta'addanci wanda ba ita da ita ba. A saboda haka wannan yana nuna mana cewa jama'a wato ba wai kawai mu masu wa'azi da ustadai abin da ya shafa ba, don sauran mutane suna ganin kawai kamar rigima ce ta yin izala ƴan salafiya ustadai kawai da ƴan shi'a, ba haka ba. Mu rigimar mu da su akan aqida da suke ɓatanci a kansu, sauran mutanen gari kuma su san cewa akwai rigima ta zaman lafiya tsakanin su, saboda ba mutane ne masu zaman lafiya. Akwai malamin malam Musa Sayabi da yana tafsiri yau wajen shekara 25 ke kamar tutaban awwal wazara bank, yana tafsiri irin haka da azumi suka shigo suka tsara mishi makani a kansa. Allah ne ya kwana shi yana gaba, haka aka kwashe shi jina-jina, aka je aka yi ta rigima aka yi ta zuwa gun ƴan sanda, magana da ta mutu ba wani abu da suke ba yau. To irin wannan yana nuna da yawa sun tashi wani, sun buge wani, sun kai wani hali. In fact ran da aka musu wannan abin a Zaria suna da niyyar za su kai hari wani gari da ake ce Bargabari, za su kai wasu ɗan uwansu ɗauki wanda suke rigima da sauran mutanen garin aka musalaci, suna da wannan shirin cewa gobe za a kai wannan farmaki. Kuma za mu ga cewa yanzu in ma aqidin ne da in ana ganin kamar ɗan izala ne suna magana a kansu da Ahlus Sunna, kamar suna musu shari yanzu ba sa ɓoye komai. Za ka iya ganin a Facebook wani ɗan shi'a ya zagi wani sahabi ko ya ce kaza, ya faɗi wata muguwar magana irin wanda aka faɗa nan cewa suna yi ko fiye da ita, wanda da akwai wanda suke gani idan ana faɗa aqidinsu sai a ce shari'a ke musu. Allah ya kamala albani na mu lokacin da yake yawan wa'azi a kansu haka aka dinga tuhuma shi cewa yana musu sharri, ai ba taɓa jin sun faɗa ba, to a lokacin suna yin takiyya. Saboda haka a gani na jama'a bayan wannan taƙaitaccen shimfiɗa, abu mafi muhimmanci da ya kamata mu sa a gaba shi ne yaya za mu yi maganin irin waɗannan munanan aqidu a cikin mu. Abu na farko da nake ganin za a yi shi ne wajibi ne a yaɗa ilimi mai nagarta na addinin musulunci, aqidarsa da shari'arsa da ladabbarsa. Waɗannan guda uku, aqidar musulunci mai inganci, shari'ar musulunci fiqhunta mai inganci, sannan ladabbar da musulunci ya karantar, wajibi ne a ci gaba da karantar da su ana yaɗa su tsakanin maza da mata, tsakanin manya da yara, a makarantun Islamiyya, a mimbaroli, a wuraren wa'azi, a wuraren tafsiri, a wuraren walima, da duk inda za a karantar da mutane a tabbatar da an karantar da su addinin musulunci mai nagarta, ibadarsa da tauhidinsa da ladabbarsa. A maida na ambata a ɗazu, a shi'a da ire-irenta suna samun wurin zama ne inda aka yi usuli aka gaza wajen karantar da gaskiya, amma mutane da suka riga suka san gaskiya ta addinin musulunci yana da wahala su iya karɓan wannan mummunan tafarki. Saboda haka idan ana ci gaba da yaɗa waɗannan alkhairai na musulunci, insha Allah za su zama rigakafi da a kan yaɗuwar irin waccan ɓarna. Sannan a yi wa al'umma tarbiyya mai kyau, tarbiyya ta ladabi da biyayya da sanin ya kamata da kuma bin na gaba da mu, domin a zaga galibi irin wannan fikira tana zuwa ne da irin wato fandara ko fito na fito da masu faɗa a jiko da dattawa. To idan mutanenmu, ƴaƴanmu da al'ummarmu sun san mutuncin na gaba da su, yana da wahala wani ya kirfa musu tunani cewa a fito a rikici da sarki wane ko ciyaman wane ko kwamishina wane ko DPO wane, duk ire-iren waɗannan ko liman wane, duk waɗannan manya ne a cikin al'umma. Amma abin da ya shi a suke so a raina waɗannan, a dinga kai musu farmaki, a dinga kashe su, a dinga ƙine musu, ana wulaƙanta su. Sannan wajibi ne gaba akwai at-ta'assiru da ilmi li talabati, ɗaliban ilimi banda sauran mu mutane gaba gari, ɗaliban ilimi wajibi ne a yi musu ta'assir na ma'arifa, wato a koyar da su ilimi daga tushe yadda za su ginu a cikin ilimi, wanda wannan zai ba su dama su san mazahib, su san firaq kuma su iya musu raddi na ilimi ba hayaniya ko tashin ba. Saboda wanda ake ce madalibai ilimi wajibi ne a girka su da karatu na gaske. Wato yadda ka san dai misali irin yadda ake a medical school, duk wanda ya je medical school ya san da gaske ake karatu da su. Ba za a musu karatu sama ba, saboda mene? Ana so su zama likitoci ƙwararru da za su yi handling rayuwar mutane. Da ka babu ɗan ƙafa, babu cin rabin maki, dole sai ka iya komai yadda ya kamata. Wanda da ya medical school anan ya sa abin da ke da shi. To haka ɗaliban ilimi ya kamata domin za su dinga wato kula da zukatan mutane da imaninsu. Abin da ya fi muhimmanci fiye da abin da likita ke kula da shi na jiki kawai. Saboda ɗaliban ilimi su san wannan. Sannan wajibi ne mu ba da muhimmanci wajen yin bayani game da falalan sahabbai da falalan ahlul baiti da falalan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dan a san su, a san darajar su, a san falalolinsu. Galibi me yasa muke iya tolerating ana aibata su? Dan ba mu san su sani na hakika ba, sani muka musu kawai sani na shamu. Amma idan mun san irin abinda Qur'ani ya faɗa, hadisi suka faɗa game da falalan Abubakar da Umar da Hafsa da Aisha da Zubairu da Sayyidina Ali da Hassan da Husaini, ba za mu taɓa yadda wani ya aibata su ko cin mutuncinsu ba. Wajibi ne a yaɗa ambaton waɗannan mutane, a karantar da falalansu, a sanya wa makarantu da masallatai sunayensu, a sanya wa ‘ya’ya sunayensu, a raya ambaton sahabbai. Wannan yana da gaskiya abin da yake cima ‘yan Shi'a tuwa kwaya. To ɗan Shi'a yana ganin ka in ya tambaye ka sunan da ka ce Mu'awiya, to ba zai fara gaba da kai kawai saboda an sa maka sunan wani wanda yake ci. Wannan wani irin rashin hankali. Allah ya kyauta. Sannan wajibi ne mu koyi da'awa da hikima da kuma salo mai kyau, wanda zai taimaka wajen mutane su buɗe zukatansu don mu sanya musu alkhairi da ke tare da wani sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma a yawaita tsoratarwa game da tafarki na ɓarna, wato a yawaita yin wa'azozi da laccoci za su dinga yin bayani akan tafarki na ɓarna irin Shi'a ɗin, irin ƙalaƙatu, irin makamantansu. Kar a bar mutane kawai sai dai su ji labarin ɓarnar ba su san maganinta ba. Wani ganin waɗannan sa da gaskiya za su taimaka watakila wajen samun wato daƙile yaɗuwar wannan ɓarna a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Jama'a, yi haƙuri, ban so na wuce rabin awa ba, amma da nakan na agogo na gashi na ta samu awa ɗaya, kuma gashi dare ya yi. To ina ganin barin dakata a nan, kada farkon zance yau, wato ƙarshen zance mata da ku farkonsa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.